sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin Bayan labaran duniya Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Jama'a barkanku da nan sai Aliyu Mustafa na Sokoto daga Washington har yanzu a birnin Aleppo na kasar Syria fa akwai mutane da yawa da suke nan zaune suna jiran a zo a kwashe su bayan da aka jinkirta kwashe su din kuma aka musu alƙawarin za a zo a ci gaba amma har yanzu ba a dawo ba an dai jinkirta ku aikin kwashe mutanen ne tun shekarun jiya juma'a saboda bukatar da mayakan da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar suka nema cewa a je a fara kwashe mutanen da ke wasu ƙauyuka guda biyu na Fuwa da Kifariya kafin a zo a ci gaba da kwashe na Aleppo su dai ma mutanen ƙauyen da ke wannan ƙauyukan biyu ya kamata a ce an so mu fitar da su tun jiya Asabar amma su ma suna jira Aikin fitar da mutane daga Aleppo dai tun asali an ja musu burki ne a ranar Juma'a bayan barkewar wasu harbe-harbe a garin abinda mayakan ta yi da sojojin gwamnati suka dinga zargin juna a kai kowane yana cewa ɗaya ne ya fara ta da rigima ɗin. Iran ta nemi a yi taron gaga na manyan ƙasashen nan shida na duniya da suka kulle yarjejeniya da ita shekarar da ta gabata inda aka ce a janye takunkumin karya mata tattalin arziki. Iran ta ce tana so ta kawo ƙara Amurka ne. Wadda ta ce tana neman ta tsawaita wannan takunkumin duk da yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsu. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ce ministan harkokin wajen wannan ƙasar Muhammad Javad Zarif shi ne ya aika takardar kiran wannan taron ta hannun ƙungiyar ƙasashen Turai, amma har zuwa yanzu ba a ji martanin ƙungiyar ƙasashen Turan ba. Bukatar kiran wannan taron da Iran ta yi dai ya biyo ne bayan sanarwar da fadarwa ta hausa bayar a ranar Juma'a ta shekaran jiya cewa wani shirin doka da aka shata. Na nema a tsawaita wannan takunkumin har tsawon wasu shekaru goma nan gaba zai iya zama doka ko da shugaba Barack Obama bai samu shanu ba. Ita dai wannan yarjejeniya ta 2015 da aka kulla tsakanin Iran da ƙasashen nan biyar da ke da kujerar dindindin a kan kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanadi cewa za a janye takunkumin da aka sawa ita Iran ɗin idan ta yarda ta watsi wato ta yi watsi da shirinta na neman ƙarfin nukiliya. Iran ta ce sabunta wannan takunkumi ya saba wa yarjejeniyar ta bara kuma a cikin makonnin ma ta umurci masana na kimiyya da cewa su fara aikin ƙera jiragen ruwa masu amfani da ƙarfin nukiliya ɗin. Shugaban adawa na wata jam'iyya ta Ghana da ake kiranta PNC ya bayyana jin takaicin ganin yadda ƙungiyoyin jama'a daban-daban suke ta matsa sabon shugaban wannan ƙasa mai jiran gado. Wato Nana Akufo-Addo da cewa sai ya kafa gwamnatin Gambin Gambiza mai wakilcin hatta jam'iyyun da ya adawa da su a lokacin da yake naƙin wato yaƙin neman zaɓe. Sai dai Nana Akufo-Addo na jam'iyyar NPP a ranar 7 ga watan Janairu za a rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Ghana bayan gagarumin nasarar da ya samu kan shugaba mai barin gado John Dramani Mahama wanda Akufo ya kada shi a zaɓen da aka yi kwanaki 10 da suka wuce. A kan wannan sabuwar gwamnati ne madugun jam'iyyar PNC Bernard Morna yake cewa ai mutanen Ghana sun amince da manufofin tare kuma da tattalin arzikin Ghana da shi a kofa a doya kawo ne shi yasa suka zaɓe shi saboda haka ya kamata a bar shi da jam'iyyarsa ta NPP su yi wa mutanen Ghana abinda suka yi alkawari. Rahotanni daga can Ghana sun ce tun daga lokacin da jam'iyyar tasa ta NPP ta yi nasara a zaben yan kasuwa da yawa ciki har da masu sayar da kayayyakin gyaran motoci da sauran abubuwan hawa suna ta rage farashin hajojinsu domin nuna jin daɗinsu da nasarar da aka samu a zaben. Wannan shi ne karo na biyu da 'yan kasuwan Ghana masu goyon wata jam'iyya musamman ta NPP suke rage farashin kaya domin sun taɓa haka lokacin da tsohon shugaban Ghana John Kufo ya ci zaɓensa na farko a shekarar 2000. To muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa muryar Amurka. Wani kusar wata gamayyar jam'iyyun adawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya yi kira a kan shugaban ƙasar Joseph Kabila ya sauri ya sauka daga kan karagashi ta mulki domin ya ba da wuri a canja gwamnati ba tare da wata rigima ba. A ranar 19 ga watan nan wato gobe Litinin kenan ya kamata a ce Kabila ya kammala wa'adinsa na biyu kuma na ƙarshe na mulki. Freddy Mbunyamu Matungulu, shugaban wata jam'iyya wa ita Kongo na Biso, yace yanzu haka gamayya jam'iyyun adawa nasu suna taro a can Kinshasa domin sanin matakan da za a dauka nan gaba da zaran shugaba Kabila ya sauka daga mulki kamar gobe din. Usal Adaro yace hukuncin da wata kotu ta yanke na cewa Kabila yana ci gaba da zaman sa kan kujerar mulki ba ta da hujja sansan. Majalisar Dokokin Kasar Mali kuma ta yi watsi da zargin zagon kasan da aka yi wa tsohon shugaban kasar wato Ahmadu Tumani Ture wanda aka kifar da gwamnatin sa a juyin mulkin da aka yi a watan Maris na shekarar 2012. Kakakin Majalisar Dokokin Yusuf Ture ya ce an samu gagarumin jayen wakilan da suka goyi bayan a jingina wannan zargi, inda wakilai 104 suka amince, wasu 4 suka ki amincewa. Shi dai tsohon shugaba Ture tun lokacin da aka sauke shi yana zaune a bunsa a ƙasar Senegal yana gudun hijira. Wannan ƙuri'ar yin watsin da zargin da aka yi mishi za ta ba shi damar ya sake komawa Mali in yana so, inda ba wani sabon zargi ya kunna kai ba. A shekarar 1999 Ture ya zo kan karagar mulkin ƙasar ta Mali lokacin yana ƙananan soja, amma duk da haka an yaba mishi da cewa ya maido da aƙidar siyasa. Daga baya ya cire kayan soja ya shiga siyasa, inda kuma ya lashe zaɓe har sau biyu. A bisa zaton cewa za a daina baiwa ƙasar shi wani tallafi da aka sa a bata, shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte ya fusata ya fito jiya a Sabar yana cewa Amurka Allah ya raka taki gona, yana kuma cewa shi ma sai rama ta hanyar soke jejiyar da ke baiwa sojojin Amurka damar ziyarar ƙasar ta Philippines. Sai dai akwai alamar cewa shugaban na Philippines ya saurin ɗaukar wannan matakin, domin ashe abin da yake zato ba haka ba ne. Wani kamfani na Amurka da ke kai wannan tallafin ya ce shawara yake yi kan ko a ci gaba ko kada a ci gaba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Shugaban hukumar ilimi bai daya na jihar Kebbi ya yi kira ga iyayen yara da masu ruwa da tsaki su agaza a kokarin da gwamnatin jihar ta yanzu take yi na haɓaka ilimi. Sabon shugaban hukumar Alhaji Balarabe Abdulmumini ne wannan kira a tattaunawar da yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
To, a gaskiya sanin kowa ne ilimi a jihar nan a da ya taɓarɓare, amma yanzu nan kamar da ni faɗa muku wannan gwamna gaskiya ba sai na faɗa ba mutum ne wanda dama yana son harkar ilimi, domin tun kafin ma ya zama sanata ni na sani kuma jama'a sun sani yana sponsorin mutane yara su je karatu. To har ya zama sanata kuma Allah da iko ne ya kaddace shi ya shiga gefen da na ilimi, ya taɓa ma zama jagora wato shugaba na harkar ilimi a Senate. To wannan kuma kowa ya ga irin ayyukan da yayi. To kuma Allah da iko ne albarkace mu da samu nayi zama gwamna. To duk da haka ya ci gaba da wannan ayyuka, yanzu hakan shi jagora ne ba cikin wannan harkokin ilimi. Dan idan kin ka diba ma irin waɗannan inspection waɗansu lungu ma kana zanne zaka ji an ce gwamna ya je wani loko can ya je duba harkokin ilimi. To bisa ga wannan kudiri nashi kuma gaskiya ya ja kunnen mu da mu yi tsaye, mu ma gaskiya muna nan tsaye akan harkokin ilimi din, saboda hakan ga ina kira da iyayen yara su kuma su ba da nasu gudunmuwa, dan domin idan ba su ba da gudunmuwa ba to duk yadda aka so a samu a gyara ilimi ko yara su je makaranta gaskiya ba zai yi ba, domin kai ne zaka tura danka kuma ya kamata a ce ka kula da shi lalle ya je makaranta. To idan ya je makaranta kuma kai ma uban ya kamata aika bi ka ga cewa shin ya je, in ya je makaranta ya shiga aji, sannan ana karantar shi abin da ya kamata a karantar su, don kaga kuma uwaye ya kamata su zama supervisors. Bayan haka ma su ma jama'a gari ya kamata a ce su ma sun kula, ko ba gaskiya ba, da masu hannu da shuni da wanda bai da hannu da shuni. Masu hannu da shuni suna iya taimakawa ta gehen taimakawa sayan wasu abubuwa da gyara waɗansu abubuwa, sannan kai kuma wanda baka da hannu da shuni kai ma ai ya kamata ka zanka ma uba waɗannan yaran, don da gani yaro dai wanda ɗan makaranta ka san shi. To idan ka tabbatar da ɗan makaranta na kaga shina wani wuri naka contribution shine kayi kokari ka tura yaron nan zuwa makarantar nan, sannan kuma a sa ido ga malamai su ma kansu sun suna zuwa idan suna zuwa makaranta kuma suna karantarwa ya kamata a ce kowa ya bada nashi gudunmawa akan hakan nan
so ranka malamai suna kuka ga hakkin su cewa ba biya su kudin hutun su ba tun bara zuwa kuma wannan shekara
to gaskiya ne gaskiya kudin gaskiya ne domin mun shiga cikin su mun gani sun kawo koke iri-iri to a cikin haka nan ne kuma na gaya muku ai cewa ni kaina bayan nazo mun rubuta memo kuma mun kai ma shi mai ginuwa gwamna memo akan kudin hutun malamai da kuma running cost din kamar da ni gaya muku na ESS ko ba gaskiya ba to gaskiya gwamna ya jaddada mana kuma ya yi alkawarin da cewa zai biya kudin hutu na kowane malami to daga ciki abin da za ka ƙara tabbatar da cewa wannan magana da yi gaskiya ce na ga muku cewa yanzu wata na uku kenan da an ka shiga an fara biyan overhead cost na ESS shi ma wannan insha Allah rabbi za a biya shi ba da dadewa ba in Allah so insha Allah
Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Hukumar ayyukan raya kasashe ta Ingila ta bullo da wani sabon shiri na taimaka ƴan mata ƴan shekaru 13 zuwa 17 su samu ilimi. Shirin wadda aka yi wa lakabi dama na biyu yana cike gibin rashin karatu da ya kubuce musu wadda suna iya karatun har zuwa matakin sakandare. Shugabar shirin na Ingila a jihar Kano Shamsiyya Abdullahi Nuhu ta yi ƙarin bayani a tattaunawa da ta yi da wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
M4D shiri ne da yake kokarin kulla alaka ko dangantaka tsakanin mahukunta da kuma al'umma da ake wakilta. To a cikin shirin M4D ta fito da cewa ko abinda muka lura da shi akwai wasu rukuni da ake wa gudunya da kanin wani wanda ba a fiye tafiya da su ba shine nakasassu da kuma ƴan mata shekara 13 zuwa 17 to a kokarin inganta yanayin da karamar hukuma za ta ke tafiya da ƴan mata da kuma yadda ƴan mata za su ke fitowa suna fadin bukatun su M4D ta sabu ta yi aiki da abin da muke cewa inuwar ƴan mata wuri ne da ƴan mata suke taruwa su tattauna matsalolin su da bukatun su domin mika ma mahukunta sannan kuma ana koya musu wasu ilimi da za su taimake su a rayuwa to a cikin wannan shirin ne abu na farko da ake koya musu akwai abin da ake fadin nazari ta fuskar kyautata zato a inda a cikin wannan nazari ta fuskar kyautata zaton suke fadan burin su a rayuwa to inda yawancin su a lokacin nan da aka zo gurin buri suka ce su so suke su iya rubutu da karatu wanda a wannan lokacin ko sunayen su basu iya rubutawa ba a lokacin da kuma aka zo aka koya musu nazarin bukatu tare da zasu tattauna su fito da muhimman bukatu wanda suka shafe su mafi yawancin ƴan mata burin su yafi karkata a yadda za su iya rubutu da karatu yadda za su koma makaranta kenan to a wannan lokacin gaskiya mun yi matakar tunani yaran nan sun wuce shekarun zuwa primary kuma ba su primary ba ba ta yadda za a yi makai su secondary sai aka fara tunani to yaya za a bullo ma al'amarin to a junan su har a lokacin su da ke sun nuna suna son abin sosai sai suka zauna suka ce za su yi taron gangami na ƴan mata zalla a garin inda suna so su fitar da waɗanda suke sha'awar su koma makaranta a lokacin suka yi taron gangami a wurare daban-daban inda suka samu halartar ƴan mata 526 to a cikin wannan 526 mun sami kimanin mutum 200 wanda suka nuna cewa za su iya wannan karatun tunda a wannan lokacin wasu suna cewa kai wani irin karatu ban yi karatu tunda ba sai yanzu karatu ai sai dai ƴaƴana to mun samu dai 200 wanda suka nuna cewa suna so daga nan sai muka ce to yanzu ya za a bullo mu abin tunda dama mu duk abin da muke so yadda in suka fito da bukatun za su ke kaiwa ga mahukunta domin a magance musu matsala sai suka ce bari su amfani da kungiyar ci gaban garin wato na tattarawa kenan a dawakin tofa suka je suka same su su ma suka ji an zo musu da wani bakon abu ya za a yi mata a wannan shekarun ba su yi makaranta ba kuma su ci yanzu suna so. To daga nan suka ce to shikenan bari mu je wurin shugaban sashen ilimi ESK nan. Suka je sashen ilimi na karamar hukumar Dawakin Tofa shi ma dai ya ji wani sabon al'amari. To daga nan ya ce to me suke bukata a lokacin da ma yaran sun tafi masa da takarda. Suka ce suna bukatun na farko a yarje musu suke amfani da makarantu da suke garuruwan su. Na biyu suna son malamai guda hudu da za su ke koya musu karatu. Na uku kuma suna son kayan karatu su chalk su register ta aji kenan. To a lokacin ya yarje da amfani da aji sannan kuma sai ya ce amma malamai abin da zai iya guda biyu kawai zai iya cewa ya bada kuma biyun nan su ma su je su nemi yardar su da kansu in malaman nan suka amince kuma su kawo su wurin shi a zo a yi meeting sosai a tattauna yadda za a bullo mu abin. To haka suka je suka samu malamai wanda suka yarda sannan kuma suka yi taron gangami a garin suka faɗa musu bukatun ƴan mata suka ce kuma suna neman additional two teachers da za su yi supporting wannan biyun da ES ya bayar. To a haka kowane community aka samu teachers biyu volunteers daga ƴan community din sannan kuma aka sami guda biyu wanda ES ne local education authority na makaranta ne na garin suka bada. Sai ya tashi ana da malamai hudu per school, schools din nan guda biyar 20 teachers kenan da suke supporting wannan. Aka ba su class register da aka rubuta sunayen su sannan kuma aka ba da chalk. M4D ta yi supporting din su da hijab da kuma textbooks da za su yi wannan karatu. To kuma ikon Allah mu da target din mu mi reaching 200 wanda muke tunanin ma ba lalle mu sami 200 din ba. We ended up reaching 397. Okay, sai muka samu nasarar samun yara 397 wanda su ne suka zauna a ajujuwan nan wanda muke ce madama ta biyu second chance education kenan.
Ita kuma cibiyar ilimin lissafi a jihar Katsina ta ce duk da matsaloli da take fuskanta na karancin malamai ta samu nasara a jarrabawa EGDA kuma NECO da aka yi a baya-bayan nan. Shugaban cibiyar Alhaji Muhammadu Tukur ne ya bayyana haka hira da yadda wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa.
Shugaban hukumar cibiyar ilimin lissafi a jihar Katsina Alhaji Muhammadu Tukur ya ce matakin da gwamnatin jihar ta dauka na sai dalibi mai kwazo za a biya ma kudin jarabawa ya taka muhimmiyar rawa sosai domin yin haka ya sa an sami yara da suka yi zarra a bangaren darasin lissafi.
Wurin qualifying examination wannan jarabawa ta shiga gaba wanda bai kokari ba to shi ma baban shi shigo ya biya mai ya gani cewa shin in ma banna aka shi aka yi ma ba gwamnati aka yi ma ba. To kaga yin wannan matakin da aka dauka iyaye biya mu sai ya kasance ya taka rawa domin ga kalli sakamakon jarabawa na bana a wajen bangaren lissafi zaka ga cewa abubuwa ko kuma performance na yaran namu 100% ya canza kwazon nasu ya canza fiye da baka zaka wannan ba komai kawo ba don mi kowa an bashi dama ya kawo tallahi ya sa halu cikin wannan al'amarin.
To kamar daga bangaren hukumar ilimin lissafi ta katsa akwai wani agaji ko da take muku nan a matakin jaha
kamar mu ko kuma cibiyar lissafi ta kasa baki da ita abin da suka yi daye ne dukan mala ta tanadan ma musulmi tattahoi waɗanda suke nagari masu amfani ko kuma sauƙin koyo da koyarwa ga malamai da ɗalibai da kuma gabatar da bitoci.
Ya ce gwamnatin jihar Katsina ita ce take ɗaukar ɗawainiyar gudanar da wannan cibiya ta ilimin lissafi a jihar.
In ka zo ma al'amari na jiha ai ba a mahi domin duk abubuwan da kaga muna yi nan ita ke bada kuɗin da harko ne da ta hidda ma'aikatan da ke wannan wuri ita ke bada kuɗin da za a soro wannan kayan aiki kamar su littattafai kayan koyawa ita ke bada kuɗin ta hidda ma'aikatan baki daya.
Kamar wancan kalubale da aka fuskanta na rashin irin malaman lissafi ko kuma za
ga wani malami wanda ba lissafi ya karanta ba kila ya karanci darasan kimiya wanda suke dan alaka kamar a ce physics a turance dan daga an ba su ilimin lissafi suna koya wannan kalubale kun fara shawo kan shi kuwa ko kuwa amma shawo kan shi
har yanzu alala Allah shirye-shirye da gyare-gyare na hanyoyi yadda za a yi kasance duk malamin da aka dauka sai ya kasance malami ne wanda ke kwararre na wannan bangaren ba malami je kana yi ka ba to daga har yanzu gwamnati nan na shirye-shirenta
to na kuna shirye-shiren karramo su dalibai
to wannan shiri da muke yi shine muke kira a turance bikin ba da kyaututtuka ga yaran da suka yi zarra a wani competition ko kuma wani gasa da ake kira ta Olympiad da turanci wannan kuma gasai ta hada da darasin lissafi da junior maths da junior sciences gasa ce ta kasa baki daya kowace jaha mai MIP akan bata damar ta zo te wannan gasa kuma tambayoyin su kan zo daga Abuja ne kuri akan hiddo yara guda uku kwarara don su je su hadu da yan uwansu na sauran jahohi don a hidda yaro kwara daya wanda zai wakilci kasar nan gasa ta duniya baki wannan na bara an yi a Vietnam an yi a Congo Hong Kong an yi da sauran makara akwai da kasashe wannan da ya kowace darasi kamar a ce ne sahi za a yi shi nan biology za a yi shi nan chemistry za a yi shi nan haka ake yin shi yaran mu mun yi rawar gani wanda bamu taba yi ba kullun da ni da kai da wancan abin da muke tunani yaran private school kadin su za su yi abin kirki amma wallahi alhaji abin mamaki abin a sha'awa abin alfahari sai gashi mataki na biyu wanda an gama na harko an shiga na biyu wanda za a dauki ukun da za su je su yi gasa da sauran yara na wasu jahohi a Abuja sai gashi yaran da ya na daya daga nan ba nan jihar ba nake baka labari kasan ma baki daya shine yaro wanda ya hito daga karamar hukumar Danja ko makarantar rural boarding ta Danja mai suna Mustafa Haruna wannan yaro duk kasan nan baki daya a bayan laje shi ya na daya
Alhaji Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban kwalejin gwamnatin tarayya da ke da yi a cikin jihar ta Katsina ya ce darasin lissafi yana buƙatar ƙwararrun malamai
ilimi na lissafi ana samun ci gaba wajen cin jarabawa idan an samu cewa makaranta tana samun ƙwararrun malamai wanda suke akan wannan lissafi ko turanci ko ko kuma duka ɗaya daga cikin littattafan sciences abinda yake faruwa za a samu cikakken cin jarabawa matsawa akwai ƙwararrun malamai wanda suka san lissafi
ilimin lissafi
a ka'ida dai ta koyarwa ana sa mutum ya koyar da abinda aka koyar da shi ya kware akan shi matsawar za a bashi abinda bai kware akan shi ba sai dai a bashi watakila dan abin ya zama dole inda kaga kuma an yi wannan to ka tabbatar da cewa wannan makarantar ba ta da malamai wadatattu akan wannan lissafi to rashin wannan yakan sa idan rashin malamai din na lissafi yana iya sa a dauko wani wanda yake yana da dan alaka da shi lissafi din kamar irin physics chemistry amma wannan ba shine ka'idar ta koyarwa ba ka'idar ta koyarwa shine malamin lissafi ya koyar da lissafi malamin turanci ya koyar da turanci malamin biology ya koyar da biology to idan ku aka rike wannan to zaka ga cewa yara sun ba da himma kuma suna cin jarabawa kuma jarabawa suna yin kyau a koda yaushe
Zaruddin Sani Fultuwa Sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
Cibiyar horar da malamai ta ƙasa NTI da ke Kaduna ta shirya wata bita a Jalingo jihar Taraba da zammar ƙara kimtsa malamai kan aikin su ga rahoton da Lawal Sani Kone ya aiko mana
ta gudanar da wata bita na tsawon mako guda a garin Jalingo jihar Taraba da niyyar ƙara wa malamai sani bisa sabbin hanyoyin koyarwa ga malam Al-Isa Sanusi shugaban sashen harsashin ilmi na Jami'ar Jihar Taraba da kuma Dr. Solomon Gibelohun
na koyas da yadda ake gudanar da aikin koyaswa kuma koyaswan nan zai iya cikin kowace matsatsi da ka samu kanka a matsayinka na teacher zaka iya amfani da wannan daman da wannan training da ka samu koyaswa da ka samu yadda zaka yi karungume wannan duk jama'a na wannan ajin bisa bambancin jinsin su bambancin ta inda suka fito bambancin shekarun su in suna wannan class ko da wannan class ka zo ka samu kanka cikin matsatsi da ba abubuwa wanda za su taimaka maka koyarwa a matsayinka na malami muna zama anan saboda mu jaddada mu kanmu ƙara tunasar da kanmu ta yadda za mu yi mu tabbatar cewa koyarwa ya aikatu cikin wannan aji.
The training is all about manpower
development. Ita dai wannan bita an gudanar da ita ne da alaka da karancin kayan aiki sabili da matsin bakin aljihu da kasar nan ke fuskanta. Malamai da suka amfana daga wannan bita sun tofa albarkacin bakin su bisa irin koyarwa da suka samu.
Sunana Comrade Aliyu Mahmud. Zuwan mu dinnan mu fa'idantu da abubuwa da yawa abinda da ba mu sani ba mun zuma ta sanin su fiye da da.
Laraba Manu.
To me da me kika koya a wannan bitin?
A gaskiya na koyi abubuwa da dama a wannan bitin din. Domin da a makaranta akwai ababen da muka rasa su amma ta wurin wannan bita mun karu sosai. In mun koma za mu iya organizing mu ma mu koya ma sauran yan uwan mu.
Irin wannan abubuwa da kika fahimtan kaman su me da?
A gaskiya a makaranta ni ban san ma menene ake operating yadda za operating computer ba amma har a wannan training na operating computer har na typing a computer a gaskiya wannan program yana da kyau sosai.
Sunana Douglas Solomon. A gaskiya da ina koyarwa babu amfani da computer.
Sunana Zuwaira Muktar Umar. Gaskiya na koyi abubuwa da yawa a cikin abubuwan da na koya an koya min yadda zan bude computer bayan haka an koya min yadda zan tsara yadda idan zan fitar da wannan din yara report din yara an koya min yadda zan tsara jadawali akan takarda kowane dalibi zan bashi ga abin da ya samu sannan ga karshe ga abin da zan fitar makin shi na karshe wanda inda a ce ba a computer bane zai dauke ni lokacin da zan dauki wannan takarda in zana in sake daukan wannan takarda amma idan na zana shi a computer guda daya zan fitar da shi gaba daya yadda nake so. Sai dai abin da muke roƙa ma MTI da su mana nan gaba idan za a yi wannan workshop din ya kamata duk wanda ya zo wannan workshop din a taimaka a bashi computer guda ɗaya wanda zai koma da shi. Ina sabon gari primary school Jalingo.
Computer nawa ake da shi a makaranta?
Gaskiya computer da muke da shi kwata-kwata guda biyu ne.
Betar wadda ta ɗauki tsawon mako guda ta gudana ne tare da tallafin shirin ƙudurori masu ɗorewa na bunƙasa al'umma da kuma ƙungiyar malamai a ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Masu aro da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kama na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To Safila China ta ce za ta maido wa Amurka wani karamin jirgin samanta maras matuki da ita China ta ce ta tsince shi yana yawo cikin teku wanda kuma ta ce ba ta da laifin cafko shi maimakon tana zargin Amurka da cewa Amurka ta maida abun kamar wata hayaniya. To amma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an cafke wannan jirgin da ke auna gishiri da yanayin teku ne a wani wuri mai tazara kamar kilomita 90 daga bakin gabar tekun ƙasar Philippines. Amurka ta ce kama jirgin nan ba ya yi shi bisa ƙa'ida ba kuma ta nemi a yi sauri a maida mata da kayanta. To amma na ta ɓangare ma'aikatar tsaro ta China ta ce mayakanta na ruwa ne suka hango abin da ta kira wani abin da ba a san ko menene ba a cikin ruwa yana yawo wanda ya sa aka ce a ji a ɗauko shi a gani a tabbatar da cewa baya da wata lahani. Daga baya hukumar na China suka tabbatar da cewa kayan na Amurka ne. Wannan labari ya ƙara zafafa wato zaman ɗarɗar da dama ake akwai tsakanin Amurka da wasu ƙawayenta da ƙasashen nahiyar Asia da ita China ɗin wanda su kasashen suka jima suna damuwa game da tasirin soja da China ke kara karfafawa a cikin tekun na kudancin China. Kasashe irin su Brunei, Philippines, Vietnam da Malaysia sun dade suna kirarin cewa su ma suna da haƙƙi ai akan hakokin su a wannan yanki.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.